sansanin muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan sanda Mauritania sun gano mutumin nan da ya kai hari da wuka akan masu tafiya da sawu a jiya Juma'a a birnin London, cewa an taba daure shi akan laifuka masu nasaba da ta'addanci a baya. Maharin mai suna Usman Khan, mai shekaru 28 da haihuwa, ya taba huskantar hukuncin daure a shekarar 2012 akan laifukan ta'addanci a cewar yan sanda. Anda yi sake kan ne a cikin watan Disamba shekarar 2018. Yan sandan sun ce mutane biyu da maharin ya dabga wuka sun mutu. Bugu da ƙari, ana zargin Usman da wanda jami'an tsaro suka yi artabu da shi kuma suka kashe shi akan babbar gadar birnin London a jiya Juma'a, wato yayin wannan harin da aikata laifuka na ta'addanci. Kwamishinan yan sanda Cressida Dick ya tabbatar da mace-macen na yammacin jiya Juma'a. Kanin ya ce wasu mutane uku su kuma sun samu rauni a wannan harin. Kasar Albania ta faro mako a cikin wasu muhimman al'amura da suka hada da bukin ranar samun yancin kai da kuma kammala bisan yan uwa da abokan arziki da suka mutu a cikin wata mummunar girgizar kasa wacce ta afkawa kasar a cikin shekaru da dama. Mutane 40 ne suka mutu, ciki har da kananan yara 7 masu shekaru 2 zuwa 8, kana mutane 900 suka ji raunuka. Wasu mutane 5,200 suka rasa matsugunan su, kana gine-gine 1,200 suka lalace a cikin wannan girgiza mai karfin maki 6.4 ta ranar Talata. An huskanci fargaba aidin yayin da mutane suka ki gomawa a gidajensu. An kuma samu kananan girgiza da dama, ciki har da wanda ya kai maki 5. Wani masanin harkokin girgizar kasa da ake kira Recep Kouti ya faɗa wa muryar Amurka cewa ko da yake akwai yiwuwar samun kananan girgizar kasa, amma dai za su zo ne da rauni. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Iraki Adel Abdel Mahdi ya ce wato zai gabatar da takardar murabus ga babban majalisar dokokin kasar, yayin da ake ci gaba da mummunar bore a cikin kasar. Sadarwar da Abdul Mahdi ya yi jiya Juma'a na zuwa ne bayan da jagoran Shi'a a Iraki ya kira da a canja shugabancin kasar. An kashe akalla mutane 400, kada wasu ɗaruruwa kuma suka jikata tun lokacin da aka fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a ranar 1 ga watan Oktoba. Matakin da Prime Minister ke niyyar dauka ya sa masu zanga-zangar da sun yi matukar murna a dandalin Tahrir Square a birnin Bagadaza. Sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman darshe a dandalin. Majalisar Dokokin Iraki ta shirya ta gudanar da wata zaman gaggawa a gobe Lahadi domin tattaunawa akan wannan batun. Mai kamfanin sadarwar sada zumuntar Twitter Jack Dorsey ya kammala rangadi da ya yi a nahiyar Afirka, inda ya yi alƙawarin zai yi tarihi na a nahiyar tsawon watanni 6 a cikin shekara mai zuwa. Dorsey da ya fitar da wani sako a wannan mako, yana mai cewa Afirka dai za ta ja ragaman duniya nan gaba. Ya ce bai san ainihin inda zai je zauna a nahiyar Afirka ba a yanzu, amma dai zai kwashe watanni 3-6 a shekarar 2020 a nan nahiyar Afirka. Shugaban na babban kamfanin sada zumuntar bai yi wani ƙarin bayani ba akan abin da yake niyyar yi a nahiyar Afirka. haka ma kamfanin na Twitter wadda ke birnin San Francisco bai wani karin bayani ba akan doze akan aniyar doze a kwanan nan dai doze ya kawo karshen wata ziyarar aiki da ya kaiwa wasu ƴan kasuwa a Habasha da Ghana da Nigeria da kuma Afirka ta Kudu da karshe jami'an sun tare akan iyakan San Diego na nan Amurka sun ceto mutane 20 daga ambaliyar ruwa a cikin wasu bututuwa a ranar Alhamis jami'an custom da tsaro kan iyakan sun sanar a jiya Juma'a cewa masu sun tare akan iyakar sun gano mutane guda uku da yammacin ranar Alhamis da suke kokarin shigowa Amurka ta barauniyar hanya wanda suka bi ta wani bututu kuma ruwa ya musu yawa saboda wato ana samun ruwa kamar da bakin kwariya a wajen yanki a cikin wannan lokaci
labaran duniyan kenan kuka saurara Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da Fatu Sai da Gali wata matashiya mai waka da kada jita daga jamhuriyar Niger a makon da ya gabata Fatu ta bayyana mana irin kalubalen da ta fuskanta a wannan sana'ar tata a cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambaya ta gaba da nayi mata to yanzu ke ina kike ganin makomar wannan sana'ar taki ina kike son ki kai a wannan sana'ar
ni abinda nuka so ciki shi an faranta ma iyaye na in samu mushi abinda za su rike ko in samu mushi wani abu wanda za yi mushi
to naji a bayan kin dan ambato kamar wasu kalubale da kika fuskanta a rayuwa da kuma wannan sana'ar ban sani ba ko akwai wasu abubuwan da baki ambato ba
ah wannan sana'ar tamu saboda ka san mutanen mu umma ta tana tahiya ba ta yi aure ba ba su yarda da haka ka san inni na kasu da ke ina son aure ka san babu miji wanda za a bar kina cikin tana tahiya sai ya cinta sai dai mai ilimi
to wata kan miji ba zai baki ki wannan sana'ar ba kuma suna ganin bai kamata a ce yarinya ko budurwa tana wannan sana'ar tana zarga zarga ta jinan baki na
eh mana ba za su bari ba
to yanzu yaushe kike sa ran yin aure
wallahi ban sani ba ina dai mutane dai suna mata min saboda yin aure suna min maganganu duka amma ni har yanzu maganganun nan nasu ba su shiga kaina ba amma kullum suna min magana aure kuma suna yi min fada kowa da lokacin shi
to yanzu a ce ki samu miji ba amurki zaki aure shi
a dai ba ni so yi ni ta da iyaye na kama Amerika.
Oh baki san ki
inda ya mai ne ko tawa ne ko gadis ne zan iya
to baki bani labarin makaranta baki yi makarantar boko
wallahi bai yi makaranta ba amma bai yi lakwal ba amma makaranta na yi bai yi nisa ba yanzu ma ana cikin ta
oh yanzu haka kina kan yin makarantar da kyau to me kike so ki karanta
ina so in karanta abin da zan koyi sallah da arwalla da hankulin duniya
wata kan ilimin addini kike nema kenan yanzu to yanzu iyayen ki na bari ki je turne wato irin zagayen da kuke zuwa na kada kade da wake wake
eh suna bari ne yanzu suna bari saboda sun gane ne sun ce dama ba su san mata tana tahiya ba da jikar ko amma yanzu sun saba sun ko yanzu sun saba sun san ba wani abu ne muke yi sai dai gita kamar yanzu sun yarda da ni ne
to kamar ta waɗanne irin hanyoyi ne kike gani ake tauye mata a al'ummar da kike kamar mata ba su da dama a yi da su. Meye matsalolin su?
Wai da matsalolin shi ga yawan aiki da harakan maza. Harakan maza yanzu maza ba su da hankali kamar ba su da ilimi yanzu da yawa.
Maza?
Eh ma.
To me suka yi muku haka ne?
Akwai wani talauci talauci kamar babu aiki cikin gida wanda zamiji zai tafi ya samu wani abu ko ya samu wani kuɗi. Sai dai wanda yayi da call mai kuɗi ya gagara mishi. Hadda likita ci hadda la call duka yaro yayi shekara biyu ko uku yana cikin la call ba koya komi.
To su iyaye mata me kike gani suke fuskanta, wani matsaloli suke fuskanta mata?
In ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure. In tana da aure ba ta da problem.
Ita ce kawai matsalar mata a al'ummar zamani.
Saboda ka san zamani yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba su ji daɗi. Saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shiri ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu. Shi ne kawai matsalar matan buzaye kawai.
To yanzu ana barin mata buzaye su je makaranta? Koko in ce al'ada tana bari su je makaranta?
Suna bari yanzu saboda dama abinda buzaye suke dama mata in ta yi da kwan kamar ta koma kamar matsara ce ta koma kamar azzalumi. To yanzu?
Wata mace idan ta je makaranta ta zama kamar wata baturiya kenan harkokin nasara kawai ta tasa gaba kenan.
To yanzu su yi wayo dama ba su da wayo da fari ba su yin haka ba su san mata su shiga na
kwalifa. To madalla a gaida Fatu Sai da Gali daga jamhuriyar Niger. Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya 20 mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu tafi da wani sabon shirin. A madadin ita bakuwar tamu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Dama su 'yan adawan su ne ke kaurace ma zaman.
Mun ce muna son mu samu shaida na cewa lalle shugaban kasa shi ke bayan wanga neman tsuhuda. Sai an kawai gari sai mun kaga takarda.
Ra'ayin su ne in ka bada ra'ayin kai demokradiya ra'ayi ne kuma demokradiya ai abu ne na rinjaye. Ai ba a taɓa demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjayi wanda aka rinjayi. Ai ba wannan ba demokradiya bane.
Jama'a muna fatan mun samu kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin ko menene ra'ayin yan jamhuriyar Niger game da kama madukun yan adawa Hamma Amadu da kuma jefa shi gidan yari bayan da ya dawo gida daga zaman gudun hijira?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Kantama daga nan jamhuriyar Niger. Lalle haka nan ne an kama madugun yan adawa a yanzu haka yana gidan yari na Filinge. To amma idan aka bincika ai abu ne wanda dama ba abu ne wanda ya rataya a wuyan shi. Lahi suka yi su wajen mutane suna da dama wanda aka masu da wannan lahi kuma kotu ta yanke musu hukuncin kasan shekara guda-guda. Wanda ta wannan dalili da ya dawo kuma kotu ta neme shi na yankin hukuncin da an kama shi na kwanaki suka kai shi suka garkame shi a gidan yari. Kuma wannan ai ba wani abu bane, ai duka 'yan kasa kowa da kowa a gaban doka ɗaya suke da wani, babu wani wanda ya yi wani gaban doka. Duka wanda suka yi laihin nan iri ɗaya su da yawa ne duk sun yi kasan su na shekara guda-guda a gidan yari dan ne shi za a ce a hudda shi ga gidan kaso. Ai duk laihi guda ne kuma iri ɗaya ne laihin nasu. Ba a kan shi aka fara ba, idan kuka duba akwai shugaban jam'iyyar sai dai san Hama Alhaji Abdullabo shi ma wannan abin ya ritsa da shi ya je gidan yari ya yi kaso na shekara guda bayan hutawa daga gidan kasan shi. Yanzu jam'iyyar sai dai san Hama tana hannun wasu shi tuni babu wani jaye-jaye daga cikin wannan magana. Ni na gani babu wani abu mai kamata ba ma ne a ce wannan abin ya zama wata deba tsakanin al'umma. Kowa ya ni ina mai tabbatar muku da cewa muddin za a ce an yahe mishi kaje jisarkin shi an wanke shi to wallahi ɗan ƙasar nan ba mahukata ba ne. Sauran jama'a su ma dole a ya maido su cikin su shiga cikin fannin siyasa su kamar su Abdullabo.
sunana Maryam Karim wadda ke zaune a birnin Yami. Ni na ga basu kyauta mishi ba tun da dan ma'aikaci shi ke tare su kenan ga ciwon ya yi rishin ma'aikaci sun zo sun kara mishi wanga ci yau ni na ga da yake da dalilin rasu ne kawo shi bai kamata su yi mai haka ba kuma da ya zo shi da aka ma shi bai yi ba wallahi ni na tausaya mishi tun da yau ga ciwon rasu ma'aikaci kuma a zo a kama shi bayan rasuwa ya zo da towa shi kuma ban san dejo ne an kama shi ban yi ba mu
ya zaka da muke magana Hamma Ahmadu wanda bayan zaman shi babban jigoyan adawa har ila yau shi tsohon prime minister Niger ne kuma wanda ake karfafa zato sosai na cewa in Allah ya kai mu zaben shekarar 2021 zai shiga cikin yan takarar shugaban kasa maganar jefa Hamma Ahmadu a gidan kurkuku tana cikin batutuwan da za ku ji an taba sabon muhawarar da wakilin mu na Birnin Yamai Suleiman Mumuni bar mai shiga mana akan harkokin siyasar wannan muhimmiyar kasa
tare da ni a wannan shiri akwai Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PND tarayya mai mulkin Niger sai Bana Ibrahim Kazana jam'iyyar Model Lumana malamai barkanku da zuwa
na barkar zuwa
to bari mu fara da kai Sahanin shin ina kwana game da kwamitin haɗin gwiwar da aka bayyana shirin kafawa a makonnin da suka gabata da nufin sulhun ta bangarorin siyasar Niger akan maganar tsare-tsaren zabubukan 2020 da 2021
lalle kamar yadda kace kwanakin baya duk ɗan Niger sun gani a kafofin yaɗa labaru wannan haduwa da aka yi na babban zauri na konsai CNDP kenan bakin jagorancin Prime Minister Bijira Fini wannan daman zauren ɗan siyasa gaba ɗaya duka suna haduwa ne saboda a tattauna bisa matsaloli wanda ake gani kamar suna kalubale bisa kaga tahiyar siyasan kasan tamu dalilin haka nan wannan tawon gaci an kai halata mu dai a bangaren masu rinjaye babban manufa wadda a gare mu ita ce ta mu ga cewa lalle wannan zaben masu zuwa na 2020 da 2021 an yi su kamar yadda dokoki na kasa suka tanada da yarda kowa kuma a yi su a demokradiyance kamar yadda aka saba wannan shine a babban guri babban kwata namu saboda yauni na jagorancin al'umma ga wuyan mu yan rataya don shi ya saka dole ne mu kita kasan tsaganin cewa da mu yadda zamu mu kare kasan nan saboda ta zama lafiya
wannan na nufin kenan lalle bangaren rinjaye ya fahimci cewa ba zai yiwu a shirye zaben nan ba muddin yan adawa ba sa ciki idan suka ci gaba da kauracewa zaben watakila ba za abun ba zai yi fa'ida ba
to kasan kun san daman su ne ke kauracewa saboda duka shawarwarin da anka bada shine na mu ga cewa kamar yadda dokoki na kasa suka tanada an yi komi da komi yadda kowa yana da wakilan shi a fini ta saboda wannan hukuma zabe ta wannan karin hukuma ce wadda aka yi ta bisa kai ga shawarwari wanda kungiyoyi suka bada a zabe wanda ya wuce ce wadda a yi fini wadda take elector permanent wadda za ta zama ta dindindin kuma saboda mu kwatanta adalci bisa kai ga wangakin muka bada shawara ce wadda ya zama to wakilai duk da mun hisorin jaye a majalisa majority zaman to suna da wakili biyar yan adawa suna da wakili biyar yan baruwa na zaman to suna da wakili biyu kuma a wani tunati wanda za mu yi saboda kowa ya sani jam'iyyun siyasa a kasar nan sun kai wajen kusan 150 kaga ba zai iya ba a ce kowa yana da wakilin shi a sani amma duk wanda a dan takara yani wanda babban koti ta kasa wadda ke validate
wadda ke
tsarin mulki ta da constitution ta yi validate shi ma dofis yani wakili shi zai zama to mamba ne a nazartarwa a wannan majalisa ta sai
bana waya ko yan adawa kun shiryawa ko shi wannan zaman sulhu ganin cewa akwai alamu da ke nuna an shiga cikin yanayin taci ba
abun bakin ciki wanda mun ka gane yau shine ne Bijira Fini yana bangare guda kuma masu rinjaye da ake cewa majority suna su ma
bangaren
su daban tunda a cikin maganganun da mun kai da Bijira Fini da yake kira ɗan adawa lokacin nan babu wani bangare sai shi sai mu lokacin nan ya tambaye mu menene mu abin da muke gani yake iya sa mu samu sulhu kuma ayi komai cikin lafiya babu wani kuce-kuce ta bayan an yi zabuka masu zuwa mun ka ga mai yace mun to mun ba shi dama ya dai ya kira mu daga baya da ya kira mu yace duk abin da mun ka tambaya an yarda to cikin abin da mun ka tambaya mun ka ce sai NDP wannan da an ka saba mu ba mu yarda da shi ya kamata a huta kwata-kwata daga cikin NDP a kafa kungiya sabuwa wadda ta kunshi ɗan adawa masu rinjaye nonna file da societe civile wanda kama ɗan horon hula da kuma shedu na cikin ƙasa da kuma na ƙasashen waje na biyu mun ka kawo maganganu da yawa da sun ka huce haraka ta zaɓe kaɗai ko haraka seni ko haraka a ba kowa dama ya je magana cikin talabijin na gwamnati mun ka ce duk abin da ke hana ruwa zuwa da akwai haraka shari'a akwai haraka ta lakwal akwai haraka ta kowa ya samu magani a cikin ƙasa da yawa mun ka ce ya kamata matsaloli da yawa mun ka ce ya kamata a tattauna bisa kansu to su kuma ga gane su in an zo an zamana abin da ya kamata a yi zance bisa kan shi shine seni ko kuma a ce zaɓuɓɓuka wanda ke zuwa na biyu lokacin da prime minister ya kira ɗan adawa ya ce shi a ƙarƙashin shugaban ƙasa yake kirayen mun ka ce to mun zo mun amsa kuma ga abin da mun ka gaya maka amma kafin a soma wannan abin ga tattaunawa mun ce muna son mu samu shaida na cewa lalle shugaban ƙasa shi ke bayan wanga neman sulhu da ke sai an ka waye gari mun ka ga a kirayen ba mu zo mu zamna da prime minister da ɗan bangarori ba wanda mun ka haɗu nan tare sai mun ka ga takarda da ta huto kuma takarda wanda ya ɗauki takardar shi ne prime minister ba mu ga hannun shugaban ƙasa ba ciki
sani idan ka saurari bayanai na bana za a gane cewar da alama 'yan adawa ba su gamsu ba da shirin da aka sa gaba akwai abubuwan da ba su aminta da su ba saboda haka an ya kuwa zaman nan zai yi kuma idan an yi shi ma za a iya samun fahimta kuwa
ka san dama su 'yan adawa su ne ke kaurace ma zaman na saurari bana inda yake ba da bayanin kamar yadda sun ka faɗi bayan zaman da aka yi kamar korafe-korafe wanda 'yan adawa suke yi kafofi na labaru na ƙasa kowa ya sani akwai ka'idoji da dokoki na ƙasa wanda ke tafiyar da su ƙarƙashin wannan babbar ƙungiya wadda ake ce ma konsayi na
hukumar
sadarwa akwai dokoki wanda da ka cika wannan sharaɗi dole ne haƙƙinka ne kafofin yaɗa labarai na ƙasa su yi kuririn idan mankin da za ka yi amma baka tambaya ba baka
ci ka'idoji
na doka kuma kai baka yi baka ce za ka yi da kuɗin ka kai kamar yadda kowa yake yi kaga ina zuwa ina barka kayi magana sai mu wannan kuma gaskiya saboda mu dan al'umma kowa ya amfani da abin da muke nan ga cewa
idan ka fahimci abin da shi ba nake magana akan 'yan adawa na ganin jami'ar PNDS tarayya ta fara shishigi wa ayyukan shi kwamitin domin a cewar su prime minister ne shugaban kasa ya damkawa nauyin tafiyar da wannan zama amma tuni jam'iyyar PNDS tarayya tana nema ta canza abubuwa
ai ba yau ba ne an ka fara kwansai wannan su suka fara lokacin suna mulki ne aka kafa shi kuma akwai ka'idodi wanda dama an kashin huda mishi wanda da shi ne ake fita kowa sai dai ta saboda ai yanzu abinda sharuɗin da su suke son su kawa ra'ayin su ne in ka ba da ra'ayin ka ai demokradiya ra'ayi ne kuma demokradiya ai abu ne na rinjaye ai ba a taɓa demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjaye wanda a da rinjaye ai ba wannan ba demokradiya ba ne ra'ayinsu in sun ka bada daidai ne sai a zo a zamna teburin shawara sai a gani menene ya fi dacewa a tattauna da suka gare shi mu abinda mu 'yan rinjaye ba za mu yarda da shi ba ba za mu yarda da shi ba shi ne
abinda mu 'yan rinjaye ba za mu taɓa yarda da shi ba shine daga kansa za mu tashi in Allah ya kai mu a shirin makon gobe mu haɗa shi da kokarin wakilan jam'iyya mai mulki ta PNDS na neman bambanta rawar Isu Muhammadu a tsakanin zaman shi shugaban ƙasar Niger da kuma ɓangarencinsa na zama ginshiƙin ita jam'iyyar tashi ta PNDS tarayya. Muna godiya ga shi Sahani Muhammadu na PNDS tarayya da kuma abokin muhawara shi Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana ta da kuma shi wakili namu Sule da ya shirya mana wannan muhawara a can birnin na Yamai da madadin su duka da Mustapha Sakwatani a Washington. Mun ba ku lafiya.
Dalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma can da la'asar, za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Thank you. sassara shi.